de أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين بايان هكا شو قبني دا معلمي da sauran ɗalibai da mahalarta ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hore mana wannan dama ya ja kwanakinmu har gashi mun riski wannan wata mai alfarma watan Ramadan wannan shine yammaci na ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da 18 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiyya muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ni'ima da ya mana sannan a wannan gaba ba zan gushe ba ina miƙa godiya ta musamman ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya jagoranci a ƙarƙashinsu suka kyautata zato suka yi wannan postin na tafsiri na wannan shekara ina nufin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa a ƙarƙashin directorate na tafsiri ko committee in ce National Ramadan Tafsir Committee wanda babban malami yake jagoranta Sheikh Dr. Yakub Musa Hassan Katsina muna miƙa godiyarmu da kyautata zato da suka yi na sake turo tafsiri na ƙasa a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin AS wato nuni zuwa ga wanda ya kafa wannan masallaci Alhaji Ismaila Muhammad mai blog Allah ya ji ƙanshi da rahama to muna miƙa godiyarmu ga 'yan uwa wato shugabanni da suka kyautata wannan zato da ma uwar kungiya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dr. Abdullahi Balalau da shugaban majalisar malamai ta ƙasa Dr. Ibrahim Jalo Muhammad Jalingo da daraktan agaji na ƙasa Imam Mustafa Sitti Allah muke roƙo ya ƙara musu jagoranci ya ƙara taimakonsu cikin duk abin da zai amfani al'ummar musulmai duk abin da kuma zai iya cutar da ita Allah ya ba su ikon kauce mata ƴan uwa kamar yadda na faɗa yau za mu buɗe wannan tafsiri na yi wannan ko na fara da wannan shimfiɗa ne saboda akwai saƙonni da ake isarwa ko ake umartar masu tafsiri su isar a duk shekara to yana da kyau in ambato wasu daga ciki domin mu gane muhimmancin waɗannan saƙonni da aka umarci duk masu tafsiri sama da mutum 2000 da aka tura, kowa an dora masa wannan alhaki na isar da wannan sako. Yana da kyau a ji wasu daga ciki, saboda idan muna tafsiri za a ji muna yawan wato ambatansu. Sakonnin suna da yawa, amma zan ambaci koda guda 5 ciki, sakonni ne guda 15, ma zan ambaci wasu da ke da ko suka fi muhimmanci. Sako na farko, an umarci duk wani mai tafsiri a wannan shekara ya kula da muhimmancin ko muhimmancin mai da hankali wurin karantar da aƙida tare da wajabcin ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a duk al'amura, tare da bayyana wa mutane kurakurai da ake yadawa a wannan zamani da suke warware aƙida, musamman abin da ya shafi zagin sahabbai da kuma kirkiran wasu al'amura da ba na addini ba a shigar da su addini. Wannan yana daga cikin manya-manyan sakonni da aka yi umarni a isar. Sako na biyu, an yi umarni da ƙarfafawa al'umma gwiwa, musamman matasa, wajen aiki da sana'a, domin mutum bayan ya dogara ga Allah to kuma ya aiki ya riko da sababi. A wannan sakon ma sai da aka sanya tsakanin baka, aka ce musamman ga malamai, a isar da wannan sako su zamto masu riko da sana'a, komin kasawarta ya zamto suna da sana'a da suka dogara da ita bayan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan zai taimake su wajen karantarwarsu, hakan nan kuma al'ummar da suke karantarwa su ma za su bi turbarsu. Sako na uku, an tilasta cewa a janyo hankalin al'umma tare da faɗakar da su muhimmancin zaman lafiya. Muhimmancin zaman lafiya, duk abin da zai haifar da rashin zaman lafiya, to al'umma ta yi iya ƙoƙari ta guje mata, ta kauce mishi, saboda zaman lafiyan nan da shi ne ake samun kiyaye addini, kuma wannan manufa ce ta shari'a, da shi ne ake samun kiyaye rayuka, ake kiyaye dukiyoyi, ake kiyaye wato tsatso, ake kiyaye mutuncin mutane. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da al'umma dole ne ta yi riko da shi. Hakan nan sako na hudu, suka ce lura da halin da ƙasar nan take ciki, na mawuyacin hali ta ɓangarori daban-daban, ɓangaren tsaro, ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren zamantakewa, duk wasu ɓangarori da kake tunani al'umma ko ƙasar Najeriya tana cikin ƙalubale. To sai suka ba da umarni a tunatar da al'umma su yawaita addu'o'i, musamman a cikin wannan wata mai albarka. Addu'o'i ba wai sai wurin tafsiri kawai ba, lokacin tarawihi, lokuta na tahajjud, lokacin da za ka yi sallah kai kadai, lokacin da za ka karanta alƙur'ani ka kammala, ka yi amfani da wannan dama wajen roƙa wa wannan ƙasa Allah ya kawo mana mafita, saboda gaskiya ana cikin wani mawuyacin hali wanda kowa ya san abin da ake ciki. Sannan wato abu na biyar da aka yi umarni a kan shi cikin abubuwa 15, shine lallai al'umma ta lura da haɗin kai, ta yi ƙoƙarin haɗa kanta, saboda idan al'umma ta hada kanta takan samu saukin cimma duk wani buri da ta sa a gaba, musamman a wannan lokacin da aka wato akai ca akan al'umman Najeriya cikin gida da waje, makirce makirce da aka kunsa wa wannan al'umma. To sai mun yi kokari mun hada kai a wannan kasa, ba hadin baki ba, hada kai. Akwai abubuwan da za mu iya kau da kai, domin bala'in da ya tunkaro mu ga baki ɗaya ne. To za mu iya haƙuri, za mu iya haƙuri mu kau da kai game da ƙananan abubuwa da suke tsakankaninmu, mu ci gaba da yi wa juna nasiha. Amma mu tunkari manya-manyan al'amura kuma da suke nema su game da al'ummanmu ga baki ɗaya. Na shida wanda a kan shi zan tsaya domin mu fara karatu, an ce ko an umarce mu duk wani wanda zai yi tafsiri, wannan zan bayyana ne duk da cewa ya fi shafar mu kai tsaye, duk wani wanda zai yi tafsiri ya zurfafa bincike, lura da al'umma ta samu ci gaba yanzu wajen karatu, wajen hanyoyi da za su iya tantance maganar da malami yake faɗi. To a nan aka umarci malamai masu tafsiri kafin su zo su zauna gaban waɗanda za su gabatarwa da tafsiri, to su zurfafa bincike, su yi karatu da ya dace domin su sauke wannan nauyi da aka ɗora musu. Kuma an sake tabbatar da cewa duk tafsirin da za a yi ya zamto ana tafiya ne a kan fahimtar magabata na ƙwarai wajen fassara Al-Qur'ani. Ba wai kawai mutum ya zo ya rika fassara Al-Qur'ani da son zuciyar shi ba, kamar yadda 'yan ƙalaƙato suke yi, kamar yadda wasu za su zo a karanta ayar kuma a tafi ba da tatsuniya kawai, ko a karanto ayin Al-Qur'ani ba za ka ji an ce maka ga inda na ɗauko tafsirin ba, ko kuma ga maganganun malamai, sai dai a yi ta hira. To wannan ƙalubale ne ko abu ne da aka wajabta cikin umarni da aka yi daga ƙasa, kuma ma ai wannan shine umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, kada mutum ya fassara ayoyin Al-Qur'ani da san zuciyar shi. Mutum ya fassara Al-Qur'ani da Al-Qur'anin da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a hakan za mu tafi da izinin Allah gwargwadon ikon kurakurai kuma da za mu iya fadawa. Akwai malamai masu faɗakarwa a wannan gabar, dole ne na ambaci babban malami na da yake yawan zama a wannan majalisi, gashi yau yana zaune da shi za mu fara wannan karatu, fadilatu Sheikh Isma'il Abdullahi, Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi da imani da lafiya da nisan kwana, ya kara albarka cikin iyalan shi. Gaskiya duk lokacin da naga Sheikh yake zaune ina sake wato firgita, a lokaci ɗaya kuma ina sake samun nutsuwa cewa idan nayi wani tintibe Sheikh zai faɗakar da ni, ba wai in faɗa muku bane ko kuma riya ko jiyarwa, tahaddusan bi ni'matillah. Sheikh malami na ne kuma ya karantar da ni tun daga karamar sakandare har zuwa na kammala sakandare, babban sakandare kenan, kuma ban gushe ina ɗalibinsa ba, kusan al'amura musamman da suka shafi fiqhu shi ne buɗe mana ido, har nakan yawan karanto wasu abubuwan da a wurinsa na haddace. Zan iya cewa ban taɓa zama na yi muraja'a ba a kan wayannan abubuwan, amma wasu abubuwan ina tashi na kan iya ji suna nan, ina iya karanto su da kai. Kaga kenan abu ne da dole ne mu bayyana shi domin gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, wani zai iya cewa menene na kan yawan ambatan me ake nufi da zakka. A hakikanin gaskiya wajen malam ya rika maimaitawa, ina hararowa a aji yadda yake maimaitawa mu maimaita, ya tilasta mu mu maimaita har yanayin yadda yake karantawa. Az-zakatu hiya malun makhsusun yu'khadhu min malin makhsusin idha balagha qadran makhsusan fi zamanin makhsusin yusrafu fi jihatin makhsusa. جساء العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابعه. أو جمال مذكرا شوانا وما كما يدنا فلا ينا ميميتا ومنا كرنتا فاقاشنا هل ينظمنا ركادشي. الله سبحانه وتعالى يساكى مصدى الخير يسني وينا أيوكا دسكي وتميزان سلكا وان أيوكا يهنا إيالا سلالا شوى مماكما الله يمنع البركة قبايكيتا. Da sauran ƴan uwa da muke tare da su a nan, ga Dr. Adam barista shi ma kusan a koda yaushe, ga Sheikh Nazir shi ma ya samu halatta, ga Honorable Salisu Ismail Muhammad shi ma kusan muna tare da shi a wannan majalisi, ga chairman na babban kwamiti na wannan masallaci Alhaji Hadi, Allah ya kare shi da lafiya ya ja kwanakin shi, da su Alhaji Umar mai taki shi ma duk wani karatu da za a yi zaka same shi a nan, da Alhaji Aliyu shi ma muna tare da shi, ga dattijan kirki shi ma Alhaji yana zaune tare da mu, da su Malam Ibrahim babban ladanin wannan masallaci, da sauran ƴan uwa da ba zan iya ambato su gabaki ɗaya ba, da shi ma alaramma da yake jan baki. Ga sai za a ga takardar shi ta posting na mika mishi domin bai samu daman zuwa seminar da aka yi ta kasa a Kaduna ba, domin a nan ne aka gabatar da takardun posting na tafsiri. Allah ya dacar da mu gabaki ɗaya. ƴan uwa, za mu shiga karatu, lura da akwai wasu daga cikin Allah shugabanni da za su iya halatta. Za mu iya barin lokaci ko da minti 5 zuwa 10 ne idan suka zo su faɗi wasu kalmomi, sa'annan mu rufe zuwa gobe ko mu ɗora. Amma yau ina so ko da aya ɗaya mu karanta cikin wannan sura mai albarka, suratu Qaf. A shekarar da ta gabata mun yi karatu cikin wannan sura mai albarka, kuma har karatu ya kai mu zuwa ga ayar da alramma ya gama karantawa, aya ta 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, waladaina mazid. Yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari game da abin da ya tanadawa wato masu kiyaye dokokinsa ƴan aljanna, wanda za a kusanto musu da waɗannan ni'imomi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha, wato suna da abinda suka zaba a cikin aljanna. Mahma ikhtaru wajadu, duk yadda suka zaba to za su samu. Min ayi asnafil malazzi talabu uhdira lahu, duk nau'i na abubuwa na jin daɗi da morewa da za su nema za a kawo musu. To bayan an musu wannan falalar, wannan darajar ta same su, Allah ya ce waladaina mazid, waladaina mazid, kuma muna da ƙari, in ji Allah. Kamar yadda can cikin suratu Yunus Allah yake lillazina ahsanu alhusna wa ziyada, ga waɗanda suka kyautata suna da mafi kyawu, alhusna da me وزيادة دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكوا سن مهل التنسى شيء فكوا سن الله شيء كما فكوا فهمتر مغنر الله يا فسر مي أكيني في دكاري أولنا آية كما يجوز شن حديث صهيب ابن سنان الرومي شن صحيح مسلم يا فسر ولنا كاري da ganin wato fuskar Allah tabaraka wa ta'ala shine az-ziyada ita ce an-nazar ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala saboda babu abin da yake wannan dadi a cikin aljanna Allah ya yaye hijabi yayi kashafi ya yaye hijabi tsakaninsa da bayinsa da suka kiyaye dokokin shi su ganki karara wannan ba karamar daraja bace ba karamar falala bace lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid waladaina mazid kuma muna da kari inji Allah tabaraka wa ta'ala to a yau zamu dora الله تبارك وتعالى يناتي وكم أهلكنا قبلهم
بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
الله تعالى يجي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط معنى الأمة نومك هلك أقبانس waɗanda suka fi su tsananin ƙarfi sai suka riki ko suka rika bincike cikin garuruwa ko akwai wata wato matserata ina za su gudu su samu kariya shine nan Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashadd minhum batshan ay wa kathiran min al-umam al-madiya dewa cikin al'ummomi da suka gabata suka shude ahlaknahum min qabli ha'ula'il munkirin mun halaka su gabanin waɗannan masu inkarin tana iya yi zamto quraishawa ake nufi ko kuma ma'anar ta zamto tana da fadi kamar yadda zamu zo mu gani Allah ya halaka su saboda kafircin su da ƙaryatawarsu da suka yi wa gaskiya Allah yake alhali su waɗancan da aka halaka sun annahum kanu aqwa wa ashadd minhu sun fi su tsananin ƙarfi sun fi su amma taurin kai ne suna gaba da su amma yayin da suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya halaka su sai gashi nan suna ta bincike ina za su samu wajen da za su tsere su samu mafaka su samu wajen da za su guje wa wannan azabar da Allah ya aiko kamar yadda Allah yake awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al ardi wa amaruha akthara mimma amaruha shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya zama kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ard sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi kuma sun tona ƙasa kuma suka raya ta fiye da yadda su waɗannan suka raya ta mutanen makka
za su tafiya a doron kasa su dau izina ba su dau wa'azi a wata yar Allah yace wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh al'umma nawa ne muka halaka bayan annabi nuh alaihi salam to nan ma sai Allah yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahiq fanaqabu fil bilad sai suka yi tafiya suka yi ta bincike a garuruwa suna ta kutsawa suna tafiya suna bin duk wata hanya kwararo kwararo suna neman mafita ko matserata to shin wannan ya ba su kariya daga azaba bai tseratar da su ba bai kubutar da su ba to shin kuma waɗannan da suke inkari kuna tsammani kuna da matserata ne kuna da inna za ku gudu ne idan halakar Allah ta faɗo muku ba abin da zai kare ku ƙarfinku nan da wayonku da tsananinku ba zai ba ku kariya ba in azabar Allah ta zo za ta kama ku shi sa Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza al'umma nawa muka halaka a gabaninsu shin kana jin wato duriyar wani daga cikinsu ko kana jin yar muryar wani kana jin muryarsu ba a ji wannan tambaya ce amma kuma ana tabbatar maka da hakan ne salo ne na alqur'ani mai girma fanaqabu fil biladi hal min mahis kalmar qarn da Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarnin in aka ce qarni malamai na larabci da malaman ma musulunci sun yi maganganu wasu malaman suka ce abinda ake nufi da qarni shine shekaru 100 shine shekaru 100 ko wasu kuma suka ce a qarni shekaru 80 ne ake nufi wasu kuma suka ce a qarni ana nufin shekaru 30 ne wasu kuma suka ce dai kawai qarni ana nufin wato wasu mutane da suka yi rayuwa a wuri daya suke da tarayya cikin wannan rayuwar kafin su rabu da juna na kawo waɗannan maganganu ne domin mu gane cewa qarni shekaru 100 ake nufi ba wai abu bane da aka yi ittifaki akai domin idan ka zurfafa bincike za ka samu a rayuwar wasu al'ummar da suke tarayya ko wata ta zo wata ta tafi za ka iya fito da shekaru 80 din da ake magana wasu kuma za ka iya fito da shekaru 100 din da ake magana hakan nan magana 30 din shekaru 30 din da ake magana za ka iya fito da ita musamman a rayuwa ta halifanci da aka yi magana a kai halifancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi ko da aka ce khilafatun nubuwa 30 ne nan ma duk za ka iya samun madogara kuma an samu sabani ne lura da babu nassi karara a cikin wannan matsalar fadin Allah tabaraka wa ta'ala fanaqabu fil bilad hal min mahis za ku ji mun fassara cewa fanaqabu fil bilad wato sai suka yi ta wato bincike cikin garuruwa su waɗanda Allah ya halakar da su da halakar ta zo sai suka yi ta tserewa suna ta bincike gari gari ina ne za su tsere domin kada wannan azabar Allah ta same su suna ta neman matserata da mafaka amma duk da haka azabar Allah ta cin musu ta same su to shin wannan ita ce fassara kawai da malamai suka yi a'a wasu malaman sun fassara ayar haka cikin waɗanda suka iyakance wannan fanaqabu fil bilad dinnan suka iyakance cewa ai sun tsere ne domin neman matserata domin gujewa azabar Allah akwai malaman da suka tafi akan wannan irin su al-Imam Ibn Atiyya babban malamin tafsiri irin su al-Imam Al-Qurtubi har ma Muqatil Ibn Hayyan ya fassara cewa naqqabu fil bilad naqqabu shine harabu naqqabu harabu kakinan sun tsere sun gudu al-Imam Ibn Kathir da ya tashi kawo shi ma ya ce fa naqqabu fil bilad sai ya kawo maganar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda cewa sun yi wato tasirinsu ya bayyana a ƙasa ya kawo maganar Mujahid cewa sun yi tafiya a ban ƙasa ya kawo maganar Qatada shi ma dai sun yi tafiya a doran ƙasa aisaru fiha sun yi tafiya a cikin ƙasa yabtaguna al-arzaqa suna neman arziki wal matajira da ababen kasuwanci wal makasiba da ababen nema na rayuwa na mallaka aksara mimma tuftum antum fiha sama da yadda ku kuka yawo ku Quraishawa ku kafiran Makka har yace wa yuqalu liman tawafa al bilad ko tawafa fil bilad naqqaba fiha ana cewa da mutumin da yayyawo ya karade garuruwa akan ce masa akan ce da shi tawwaka ko naqqaba fiha naqqaba in yayyawo ya karade ko ina har ma suke kawo wani baiti na imru'ul qais laqad naqqabtu fil afaqi hatta raditu min al ghanimati bil iyad wasu malaman kuma suka ce a wannan fa naqqabu fil biladin nan ana nufin sun yi tasarrufi a cikin kasar ba wa maganar tserewa ake nufi ba ba wa maganar neman matserata ba a ana nufin wato sun yi tasarrufi a kasar ta hanyar tona kasa ta hanyar gini akan kasa ta hanyar fate duwatsu su samar da wuraren zama su gina ganuwa su gina shinge daban-daban da zai ba su kariya ko da za a kawo musu hari za a zo yaƙar su a garuruwansu ba za a iya nasara a kansu ba an fahimci wannan fassara ta biyu fa naqqabu dinnan kun ga nan ba maganar tserewa ake ba ba maganar sun gudu ba ne a ana maganar sun yi tasarrufi a cikin ƙasar ta hanyar gine-gine ta hanyar tone-tone ta hanyar wato sanya wa garuruwansu ganuwa su zagaye garin koda wani ya zo domin ya kawo hari ba zai iya samun nasara a kansu ba wal manazilar rafi'a kuma sun gina gidaje maɗaukaka wa gharasul ashjara sun shuka bishiyoyi sun dasa bishiyoyi wa ajrawu al anhar kuma sun gudanar da ƙoramu wa zara'u suka yi shuka suka shuka gonaki wa amaru suka raya ƙasa kun ga kenan a wannan fassarar fa naqqabu fil bilad baya nufin sun tsere baya nufin sun gudu baya nufin suna ta bincike garuruwa a yana nufin sun dai raya ƙasa to duk wannan raya ƙasar da suka yi sai hana Allah ya tafiyar da su ba ya halaka su al-imam at-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi yake cewa akan wannan ma'anar da muka kawo yace fa yakunu fi ma'na qawlihi wa asaru al-ardha wa amaruha fi surati ar-rum sai zamto ya dau ma'anar ayan nan da take cikin suratul ar-rum wa asaru al-ardha dan nan din maganar sun raya kasa sun shuka ta sun yi lambuna sun titono sun yi gini a ga raya kasar suka yi wa amaruha an raya ta al-imam al-biqa'i bari rufe da kawo zancen shi lura da lokaci ya tafi kuma kamar yadda na faɗa wasu daga cikin shugabanni za su yi tsokaci da fatan alkhairi Allah ya sa mu dace الإمام البقائي يكي تيوى أبند أكي نفيدا فنقبوا في البلاد تنم أي أوقعوا النقب في البلاد بأن فتحوا فيها الأبواب الحسية والمعنوية ke abin da ake nufi anan sun bude kofofi sun bude garuruwa sun bude ne garuruwa ta hanyar bude kofofin garuruwa kuma budewar alhissiya na sariri da ake gani za a zo a bude da wuki kun san da ai garuruwa akan yi musu babbar kofa idan ka zo shiga sai an bude wannan kofar duk wanda zai shiga garin ta wannan kofar zai zo ya shiga yayin da aka rufe to babu mai shiga sai da izini to duk sun yi wannan alhissiya wal ma'nawiya da kuma bude wannan kofofin ma na ma'ana har ma balagu fi sayri fi niqab wa hiya turuqul jibal wato sun tsananta su waɗannan da Allah ya yi ishara zuwa gare su sun tsananta wajen wato bude hanyoyi a tsakankanin duwatsu hanyoyi takurarrun hanyoyi amma kuma suka bude su suka zanto masu yalwa masu fadi bi uqulihimul wasi'a sun yi wannan ne da hankulansu kwakwalansu masu fadi Allah ya ba su wannan basirar wa ara'ihimun nafiza da kuma ra'ayinsu wanda suke iya zartar da shi ga kaifin basira ga ra'ayin sannan kuma ga iko wajen zartar da ra'ayin wa taba'ihim alqawiyya da kuma dabi'unsu masu karfi wa bahathu ma'a zalika 'anil akhbar akan hakan ma dai suka rika neman labarai na wadanda suka gabace su wa akhbaru ghayrahum su ma kuma suka baiwa وَتُنْسُ لَبَارِي بِمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِمْ جَمَدَ أَبَنْدَ بِإِسَزْوَى غَيْرِسُ بَا وَكَانَ كُلٌّ مِّنْهُمْ نَقَّابًا فِي ذَلِكَ كُوَنْ نَيْتِ كِنْسُ يَزَمْتُو مَتَنِينِ كَمَرْكَتِي عَلَّامَةً فِي وَتُومِي وَنْدَيْكَي وَتَمَّبُرَ سَسَنِي أَتِكُمْ وَنَّا إِشَأَنِي يَا سَنِي أَمَا أَنَا يَا بُبَّحَنْيُوِي ya san labarai sannan kuma ya sanar da wasu labaran domin su ma su dau izina amma duk da haka wannan ya zamto musu ko hakan ya zamto musu abin alfahari abin jinjinawa wannan din magana da na kawo ta shi al-Imam al-Biqa'i ne cikin littafin Nazmu ad-Durar Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa mu dace ɗan uwa wannan dai ayar a takaice Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana ishara ne duk da cewa in ka ce kafiran Makka ake yi wa gargadi su Qurayshawa da suka yi inkari suka ƙaryata annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwa masu yawa da ya zo musu da shi suka ƙaryata to sai ake musu wa'azi ake tunatar da su cewa al'umma nawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su al'umma nawa ne Allah ya halaka su gabanin su waɗanda sun fi su ƙarfi sun fi su tsananin ƙarfi sai suka rikice da halakar Allah tabaraka wa ta'ala ta zo suna ta bincike cikin garuruwa ko akwai wata wato matsayarata ko akwai wata mafaka da za su gujewa wannan azabar Allah tabaraka wa ta'ala hal min mahiz babu kuma matsiratar babu mafita to yadda Allah ya damci waɗancan hakan nan fa su ma waɗanda suka kafirce maka a kowanne lokaci Allah ne ikon damƙar su ne ya saukar musu da halakar shi ya halaka su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon kwatanta wato abubuwan da ya umarce mu da shi za mu dasa aya a nan alhamdulillah mun karanta aya ɗaya a yau buɗewa ne insha Allah zuwa gobe idan muka zo sai mu ɗora inda muka tsaya abinda ya rage da ya shafi wannan aya mu ambace shi sa'annan kuma mu karanto aya da take gaba abinda na karanta ya zanto daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka fara wannan azumi lafiya da koshin lafiya Allah muke roƙo ya karba mana waɗannan ibadu kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su ga ƙarshen Ramadana cikin lafiya da imani saboda haka zan tsaya anan zan bada abun magana zuwa ga gashi mataimakin shugaban majalisar mataimakin shugaban kungiya na jihar Plateau ya samu isowa Alhaji ya Musa mai gado wanda shine shugaban kuma kungiya na karamar hukumar Jos ta Arewa tare da sakataren shi Malam Rabi'u Balarabe shine sakataren kungiya na wannan karamar hukuma in ba na manta ba kuma ko shine shugaban protocol ko memba ne na jiha muna maraba da su gabaki daya zan mai da abun magana zuwa ga shi shugaba idan yayi jawabin da zai yi sannan sai mu rufe zan so dai in shugaba yayi jawabi su ma kwamitin masallaci kafin dai lokacin da dai shugaban kwamiti yana nan sa'annan akwai membobi gashi in honorable ne zai jawabi takaitacce na budewa ko da godiya bayan na ganin ko shugaba idan yayi abin nan sai a gabatar na mika abu zuwa gare ku
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام
شكرنا من الجد الرجاتا لله من أكثر سلكي بيطوة العيور ميقام وانا لوكسي من تاني البركة ثم وانا متعنا رمضان ثم يوقيد وتا ثم بصي سلوة babban alheri muka ajiye ayyukan mu na kanmu muka ba addininmu da wannan littafi namu alkur'ani mai girma wannan lokaci mai tsada lokaci na tafiya neman abinci muka zo muka zauna don a karantar da mu addininmu a cikin kuma wannan wata mai alfarma baki ba zan iya faɗa adadin farin ciki da zuciya take ɗauke da shi ba da kuma samun ƙarfin gwiwa da suka sami yarda da gurin Allah na halarta irin waɗannan gurare. Ina fatan Allah ya karɓi wannan aiki ya sa shi a mizanin kyawawan ayyuka zama sanadiyyar da shiga aljanna. Na gaba ɗan jawabin da zan yi ba dogo ba ne. Duba da duk wanda ya nutsu ya shigo sai ya ga rabonmu da gurin nan alamu tunani sai ka ga kamar bai fi tsawon wata kuɗin in ya yi yawa biyar ko shida. Muka zo muka haɗu a nan muka ce an buɗe tafsiri muka sake haɗuwa aka ce an rufe to yanzu ga kuma mun ci shekara. Tayar ya sake dawowa a cikin waɗannan mu a rayuwa muna ga a tsaye muke a guri guda ita kuma rayuwar gudu take. Tsakani da Allah wannan abu da zai sa mu yi shiru ne mai dogon tunani a cikin rayuwarmu mu san fa cewar fa duk yadda aka yi aka zo fa duka fa shekarun nan da aka ce na mutum ba zai wuce sittuna saba'una ba muke ganin dai wannan tsari ne ba a ɗan cikin gajeren lokaci za ka riƙe waɗannan shekara. Gaskiya darussan da suke cikin irin wannan gudu da kwanukan da suke suna da yawa kuma babu mafita babu makoma sai dai irin wannan ɗan lokacin da ba mai tsayi ba a rayuwar mutum mu ba da shi mu zo mu zauna gaban littafin Allah a ce mana Allah ya ce annabi ya ce wallahi ya ribar ke nan. Wanda duk yanzu bai zo botin illa yana zaune a dakali ne ko kuma yana zaune a kasuwa ba abin da ya siyar amma bai samu dama shi ya samu irin wannan damar da mu muka samu muka zo muka saurari dauka ya ce aya ɗaya karanta to amma ilimin da ya sakar mana ko kuma binciken da ya yi sai ka ga kaman kusan wani kwata na alƙur'ani ya fassara mana ma ba ku ɗaya. Muhallin shahidi abinda nake so na ƙara ja hankalinmu wallahi mu da muke raye karni wasa da wannan numfashin da muke jinsa a cikinmu mu ƙara tsayuwa tunda Allah ya sa wannan wata mun zo mu riske shi mu ta roƙon Allah ya ba mu ikon yi masa bauta a cikin wannan wata da kuma mu ƙasƙantar da kanmu mu roƙe shi ya tausaya ya karɓa mana bautar da zai in ka zai kai dace da wannan to watakila wannan shekarar ko da ba ta fi tsawon wata ɗaya ba to kai ka amfani da muna fatan Allah ya ba mu ikon gudanar da abubuwa na alkhairi a cikin wannan wata kuma kamar yadda na faɗa dama ya wannan kalmar kaɗai na so na faɗa to amma ba a zuwa ka kalli gurin addini irin wannan yadda aka ƙayata shi aka addin nan mu da aka sa mana rigar shugabanci muka zo muka gani dole mu ji daɗi mu tabbatar waɗanda suke wannan majalisi ko suke jagorantar wannan masallaci to gaskiya suna aikin da aka ɗora musu domin an ce kai shugaba ne na addini fa ba wai wani abu ne ba mai za ka yi ka inganta addini shi ne shugabancin kowa ya zo ya kalli masallacin nan ya san ya samu cikakken jagororin da suke tsaye don tsabtace shi da inganta shi don a zo a yi ibada cikin nutsuwa kuma kullum abin da nake faɗa wannan anguwa ko wannan masallaci sai mu ƙara godewa Allah mun haɗu da ɗaya daga cikin alaramomi da aka turo mana a ƙasa da muka je samina Kaduna ya ce Allah ya sani shi yana son zuwa Jos ba don wani abu ba saboda duk lokacin da ya zo da ya shigo Jos su suna can mutumin cebi ne ya ce su abin da ake gaya musu ya ɗauka zai zo ya ga musulmi can ɗaya can ɗaya ne a cikin garin Jos amma da ya zo sai ya ga sai ya ƙare tafiyarsa ma bai haɗu da wanda ma ba musulmi ba kuma kowa ya gani sai ya gan shi mai addini ne da ruhin addini ya ce to gaskiya garin ya ba shi sha'awa kuma yana so ya dawo kuma ya daɗa dawowa sannan malamin da aka haɗa shi da shi tafsiri kusan shi dai yana jan baki amma yana ganin yana amfanuwa fiye da mahalartar da suka zo sauraron abin saboda ya samu ilimi mai tarin yawa a cikin tafsirin da wannan malami yake kuma da Allah ya ce makotin da tsari ne da ba ni shugabanci sai kuma sunan sa ya saki faduwa ta haka turo shi din to abinda nake so na ga hankalin mu anan shine mu ka san kullun dan adam baya gane ni'imar da Allah ya masa rena ce yake shi kuma na mesa in ya kalle shi yana kallon kai wani sai yana cikin ni'ima amma ba dinne mutum yake yi wa Allah godiya da tasirin ni'imar ba ta wani yake hange gaskiya mu al'ummar Jos Allah ya mana ni'ima da yawa kuma tsakani da Allah idan muka yi bikirci muka ce mun rena ko mun kafa ba to gaskiya ba mu yi wa kanmu adalci ba na faɗa muku na ce irin su dokta a ce ba a cikin garin nan yake ba a wata jiha yake kuma za a kawo shi ya yi tafsiri a nan to tsakani da Allah da yan kwamitin masallaci da waɗanda duk suke halartar tafsirin sai sun san ba kuma da ni ne zai zo amma duba da cewar Allah ya mana wannan ni'imar a nan yake shi ya sa ma kuka ga an fara tafsirin a kan lokaci da su ya taso daga kamar yadda na faɗi yadda Allah raman can zai taso daga birnin Kefu ko Sanfatu watakila ko ya iso garin akwai gajiya dole a ɗaga markafa a ce sai ya huta a fara karatu to fata na Allah ya karɓa mana wannan aikin baki ɗaya shi ne kuma dokta Allah ya ƙara masa lafiya da juriya na irin wannan aiki don ba aiki ne mai sauƙi ba mu kuma mahalarta abinda za mu gudunmu da za mu bayar ta farko ya zama mu da muka zo yau mu zama jakadu kowa aƙalla in ya koma tsakanin abokansa da ‘ya’yansa da ‘yan uwansa aƙalla ka sanarwa mutum goma an buɗe tafsirin masallacin gidan Alhaji Isma'il da Nebulok kuma ana farawa ƙarfe 4:30 a tashi 5:30 in ka faɗa wa mutum goman nan suka zo to kaga kai ma kana da lada gwargwadon na mutum goman da za su zo su saurara kuma shi za mu zo mu ƙara wa dokta ƙarfin cewar wannan gudunmuwar faɗi yake ba wa muna masa godiya muna fatan Allah ya ba mu ikon sauke irin waɗannan nauyin kuma da suke kanmu waɗannan dattawa da barama mafi yawansu na zo na jan su gashi ma magana Allah ya ba su lafiya da sun halarta irin su Sheikh Isma'il Abdullahi Albayat wanda kullum na faɗa idan muka zo abubuwa muka ga ire-irensu a shekaru ire-irensu a karatu kuma sun zo sun zauna su ma suna taurare to su ma wani darasi suke isarwa ne zaman kansu muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara wa zuriyarsa albarka su Alhaji Umar mai taki da shugaban kwamitin wannan masallaci Alhaji Sadi muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya wannan mai gida da ya bar wannan sadakatin jariya Alhaji Isma'il mai bulog ya dauki ɗaya bisa ukun gidan ko ɗaya bisa ma biyun na gidan yace ya bar wa Allah shi wannan masallacin gaba ɗayan sa wanda ko iya filin ne a ce ba gini a yau nawa wannan gurin zai yi to tsakani da Allah ire-iren waɗannan ba abin da za mu yi musu waɗanda suke raye mu yi musu addu'a waɗanda Allah ya karɓa wa mu tasa su a cikin addu'a dan sun taimake mu ma kuma irin taimakon da za mu yi musu kenan na wannan addu'o'i muna fatan yadda aka fara wannan karatu da lafiyar dauka da lafiyar mahalarta Allah ya sa mu kammala shi a wannan tsari Allah ya sa kuma saƙon ya isa ma yadda ba ma tunani amin Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiran mu ta duniya da ta lahira amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh